Manunia. Tukirniyar turjiyar ture kudirin sauya taken Nigeria a kashe dai shugaban kasa Tinubu ya rattabawa dokar hannu har ma yana kaiwa ƴan majalisar kasa ziyara
wannan ba ra'ayin bane hujjar mu ita ce ya kamata hankalin mu ya ƙara koma bangaren tsaro da bangaren gowa da suke da al'ummar Nigeria
so idan abubuwan da ana ce kabilanci da abin nan shine yanzu ke samu cikin irin jarabar da kuke ciki to mu dawo mu nemi wannan taken ya tuna mana
sai kuma shi da gaskiyar masar kasar cewa ya zama dole ne kowa ya koma ga Allah idan har ana son magance tsananin tsamin tsaro da tsadar rayuwa saboda abubuwa duk sun riga sun tutura
dukkan mu da masu arziki da masu matsayi da masu mulki da talaka dukkan mutanen mu tuba mu koma ga Allah saboda in ba ga Allah muka koma ba duk wani mahallukin da yake muka ga abin da zai yi to fa yake maka
kamar bikin titar gwamnatin Tinubu sai kara guda kuwa tsohon mataimakin shugaban kasa da cikwa baka nake cewa babu wani abin shugaban da aka yi wa talakawa da al'umma za su gani karara
wallahi ban gani ba Aliyu ba wani siyasa ina koyi abinda suka yi na kirki wallahi zan fada amma tunda kuwa ban ni ban gani ba amma ka sani wadansu wata kila suna iya gani
wadannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin mu da za ku da cikin wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da duk safiyar juma'a kukan kafa kunnuwa don ku saurara shiri na 172 cikin jerin shirin manuniyan da ke da dimbin masu sauraro a yankunan birni da karkara mai yiwa kuma yunkurin kankaro karkarar yasa gwamnatin jihar Jigawa jibge jami'an ta domin jero jawabi akan irin ayyukan da suka iya yiwa talakawa don su mora haka dai kwamishinan yada labaru a jihar Jigawa Honorable Sagir Musa ya sheda wa Mamur Ibrahim Kwarin jihar Jigawan a wata hira
for the first time a Jigawa state an samu karo na farko da gwamna ya zo ya zauna kuma ko da kwamishina ya zo ya sa hannu cewa ga kudirai da suke gaban shi ga kuma ayyuka na gwamnatin nan da ake so a gani duk kwamishinan da bai iya ya kammala waɗannan abubuwan ba ko ya samar da su to abu ne wanda shi kansa kwamishinan zai gwada cewa ya masa ka ofis kuma wani ma labarin sheda ne ko kwamishina ya tsaya ya faɗa ma ƴan Jigawa yadda ya samu ma'aikatar shi da kuma irin abubuwan da ya gabatar da kuma abubuwan da ke sasin cewa kafin kashin gwamnati za a iya cimma a wannan ma'aikata ta
ne kuka fahimta na cewa kuna da kalubale a tare da shi
idan ka dauki yanayin da gwamnati ta shigo tsarin mulki gaba ɗayan shi an zo wani yanayi wanda an cika tallafa kuɗin mai wanda wannan abun ya canza abubuwa da dama amma mu zama cewa alhamdulillah bai kawo wani tsaiko ba a yadda gwamnatin ta shiga take gabatar da ayyuka na more rayuwa ga ɗan Jigawa to dai wanda take ganin kusan in ka dauki kowace tsakka za ka iya cewa alhamdulillah an haifi da mai ido
game da maganar dawo da tsohon taken Nigeria da har ma shugaban kasa ya riga ya tabawa hannu kuwa sanata Simon Bakola Halon na jihar Plateau ne yake cewa ai kishin kasa ake son a koya wa yara
dole ne idan kana yi dole ka canja ka gani ko za a samu canji to shine ake kawa har aka kawo wannan taken Nigeria wanda muka tura da shi inda yara sun tashi wanda ba su san su ba da ba su sani ba wayansu sun ce saboda Bature da Bature ya san dalilin da ya koya mana ya san abin da zai faru ba so idan abubuwan da ana ce kabilanci da abin nan shi ne yanzu ke samu cikin irin jarabar da kuke ciki to mu dawo mu nemi wannan taken ya tuna mana cewa ko da kabilanci ko da bambanci ko da bambanci addini ya kamata Najeriya guda daya ne
wasu na gadan kun bar gine tun rani saboda yanzu mutane kukan da suke yi na rashi da talauci da yunwa ba taken Najeriya ke gaban su
ba sai ana tunani idan ana neman inda za a magance abubuwa lokacin taken ko a wajen na sani wani lokaci idan ana fada ko ana yin rikici ina ya kawo wani waka da an tuna da sai ga kowa ya fara waka yau a Najeriya akwai abu daya wanda yake hada mu ko mun fada mu ko ana fada ka ce ai kallon kafa a za tuna yare za tuna kabilanci ba ana tuna Najeriya ba
sai kuma su ƴan majalisar kasar da suka bujire wannan sabon kuduri a daidai lokacin da ƴan kasa suke cikin halin haula'i irin su Honorable Alhassan Rurun na ganin dole ce kawai ta sa su suka hakura
duk da lokacin da aka yi kida ra'ayin mu bane domin na ɗaya daga cikin waɗanda ba mai yarda da wannan abu da aka da aka ba mutum da ya da ma ya riga da majid doka mun yi bayani
to honorable ya kake kallon wannan al'amari ana batun taken Najeriya a daidai lokacin da ɗan Najeriya ke fama da yunwa rashin tsaro da kalubale daban-daban
ko a lokacin da aka zo ta tsara abin da muka faɗa kenan wannan ba ra'ayi bane abin da yake gaban ɗan Najeriya to amma ka san ma irin na majalisa kuma a ƙarshe gida ya amince da wannan kudari da aka dole su na koma kan wannan tsohuwar doka ta national anthem wato tsakan Najeriya saboda haka mun yi iya abin da zamu iya kuma kamar da ka faɗa shi ne ya kamata hankalin mu ya ƙara koma bangaren tsaro da bangaren yiwa da suke da al'ummar Najeriya
shi kuwa dan majalisar wakilan tare Najeriya daga jihar Bauchi honorable Awal Garba Gwalabe ya gaya wa duniya yake cewa lokaci yayi fa da duk wani dan Najeriya zai tuba ya koma ga Allah tunda dai kowa na ganin yadda abubuwa suka ta'azzara
mu tare gaba ɗaya mu dukkan mu da masu arziki da masu matsayi da masu mulki da talaka da wanda ma yake ganin shi ya isa yana da abin da zai ci a gidansa yana da wadata yana da arziki dukkan mu tare mu tuba mu koma ga Allah saboda in ba ga Allah muka koma ba duk wani mahaluki ne zai ce maka ga abin da zai yi ya gyara wannan tafiyar a'a to fa ya ji maka amma in an koma ga Allah ka tuba ga Allah wannan kuma tuba da musulmi da wanda yake krista da wanda ma yake ba shi da addini ma to muka tare gaba ɗaya mu kai addu'a to nayi wa Allah ya sauke mana amma ana cikin wahala kuma wannan wahala mai arzikin ma hankalin zama kunce ke ba kowai shi balandana talaka da bai da abin da zai shi shi tsaron matsaloli ne yake sa mutane wannan kama kaman matsaloli ne duk mutane da suke kama kama da suna da abin yi suna da ci suna da sha uban wa zaka boka kama to shine damuwar duk muka ce a tare ayi addu'a kawai
da yake kuma gwamnatin Tinubu ta riga ta cika shekara guda nan ta kai shugaban kasa a zaben da ya gabata cikin jam'iyyar PDP a daga Tikku Abubakar aka ji yana shedawa duniya cewa kasar gaba daya ma ta koma gani garara garara
aya dai wannan yanzu tana jin jiki ko rashin hadin kai da ta yi rashin hadin kai ya jawo mata yanayin da take ciki yanzu akwai rashin zaman lafiya akwai talauci kai dai rayuwa ya zama wani abu daban so ga sunan dai
to excellency a wannan wata ne gwamnatin ta Tinubu take cikin shekara ɗaya da kakuwa ta samu wata nasara a idonka
ban ga alama ta samu
da ga mamaki amma me yasa fi sabi lai da aka duba kaf cikin shekarun nan ba wani abu da zaka gani kace kai ba da abin da suka yi
wallahi ban gani ba Aliyu ba gaskiya
ba kuma siyasa ce
ba wani siyasa in akwai abin da suka yi na kirki wallahi zan faɗa amma tun da kuwa ban ni ban gani ba amma ka sani waɗansu watakila suna iya gani mu ɗauki misali ƙara mai da kuɗin mai da aka yi misali a nan da ni ne da farko gidajen mai da muke da su wajen guda hudu ma'ana refineries a gyara su sannan ita NNPC ta fidda hannunta cikin harkan sai da mai baki ɗaya ta bai wa 'yan kasuwa kaga lokacin da muke so mu gyara sadarwa ma'ana telecommunications ai mun kira 'yan kasuwa ne muka ba license wajen kamfanoni guda hudu don haka kaga gwamnati ta fidda hannunta gaba daya amma haka kawai ba za ka zauna ka tashi dare daya ko rana daya ka ce kai kaza kai kaza ai ko gwamnatin soja ba za su yi mana haka ba balle gwamnatin demokrati
dai daga cikin matsalolin da ake magana shine albashi mafi karanci ina cewa a ciko abokan ne shugaban Najeriya nawa za ka kayyade ya zama mafi karancin albashi na ma'aikata
to ai ba abu bane wanda za ka zauna kai kare tilar ka zauna da kungiyoyin ma'aikata
amma duban halin da ake ciki yanzu kana jin ma'aikaci a takaice nawa kamata a biya shi
abinda ake biyan shi bai kamata ba yayi kankanta kwarai da gaske
maganar naira me yasa kake jin naira har yanzu ta kasa ta samu daidaito da dala
eh to kila za a samu wannan matsala da aka samu tunda da farko da ya kamata su zauna su tabbatar da shigan yan kasuwa daga waje
ba shi ne aka gwada aka ga abin kuma
ba a gwada ba ai mun yi shi lokacin da muna lokacin har mun rage kuɗin mai har sau biyu
duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar dukkanin masu dafar mu da fiki kwa Najeriya cewa kwanakin da ake kike muku fa ƙara karewa suke don yanzu haka ma sun riga sun sanye shukara domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1092 ne su yi sallamar su cin kowace irin kujera kuma madadin dukkanin abokan aikin da suka taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku tun daga shugaban sashin Hausa Ali Mustafa Sokoton da ya tattauna da Ali Zatiku Abubakar sai kuma Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai Maman Manuniya Madina Daudan da kai Daudan da dawo mana da muryoyi babu ruwan mu da wani dogon jira ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu cikin wani sabon shirin na Manuniya.